This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16 a jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu ka ta tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murya arewa da lol da kuma niyyar dukkan sazan FM kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar internet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Grace Alheri Abdu da kuma sauran abokan aiki sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi
an yi budget din ne akan naira 156 amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira 197 wanda ita tana samun ribar naira 44 wannan naira 44 idan ka buga ta sau 2841 za ta baka naira miliyan 119
Malam Jibrin Zakari wani mai aikin canji a Abuja kan dakatar da sayar musu kudaden canji da babban bankin Najeriya ba da umurni a jiya Litinin Kamfanin Media Trust da ke wallafa jaridar Daily Trust ya ba da gudunmuwar naira miliyan 5 ga wata makarantar marayuwa mai duguri. Dr. Saida Ahmed Dukawa ya yi sharhi kan matakan tattalin arziki da gwamnatin shugaba Buhari ke dauka. Da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran. Karo na bakwai kuma na ƙarshe shugaban Amurka Barack Obama zai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma Amurkawa ya bayyana burinsa a sauran watanni da suka rage mashi a karaga mulki wanda ba shi kadai ba amma da kuma makomar Amurka a cikin wani hoton bidiyo da aka dauka a ofishinsa shugaba Obama ya ce ba ci gaban da muka samu kadai ba ba abin da nake so in aiwata a shekarar da ke gaba kadai ba amma abin da muke so mu yi tare a shekaru masu zuwa banyan abubuwa da za su tabbatar da ƙara ƙarfi da ci gaban ƙasarmu domin ƴaƴanmu. A cikin hoton bidiyon Obama ya ce bai taba samun ƙarfin gwiwa kan makomar Amurka kamar yadda yake ji a yanzu ba. Jami'an fada White House suka ce wannan ƙarfin gwiwa ne zai jaddada a cikin jawabin nasa wanda zai gabatar kan halin da ƙasar take ciki a yau Talata. Kakakin fada White House Josh Earnest ya ce Amurka ta farfado daga koma bayan tattalin arziki mafi girma da ta shiga tun bayan mummunar komadar tattalin arziki da ƙasar ta shiga ya kuma ce mun kuma ga ƙasashen duniya cikin irin wannan koma bayan tattalin arzikin da kuma yadda tattalin arzikin Amurka yake da ƙarfi idan aka kwatanta shi da sauran ƙasashen duniya akasin jawabin da shugaba Obama ya yi bara zai gabatar da muhimman tsare-tsare da suka hada da shirin ba da ilimi kyauta a kananan kwalejoji na al'umma da kuma karfafa harkokin tsaro a fannin sadarwar internet.
Wani jami'in Koriya ta Kudu ya faɗa jiya Litinin cewa Seoul da Amurka suna tattaunawa kan waɗansu muhimman kadarorin Amurka da za a iya daukewa daga yankin Koriya. Kwana ɗaya bayan da Amurkan ta tura jirgin yaƙi samfurin B-52 ta Koriya ta Kudu a wani mataki da ake gani na mai da martani ne kan gwajin makamin nukiliya da makwabciyar ta Koriya ta Arewa ta yi. Kim Min-suk wani kakakin ma'aikatar tsaron Koriya ta Kudu ya shaida kamfanin dillancin labaran Reuters cewa Amurka da Koriya ta Kudu suna tattaunawa akai akai kan matakan kwashe ƙarin muhimman kadarori sai dai bai yi wani ƙarin haske akai ba. Kamfanin dillancin labaran Faransa AFP da na Koriya ta Kudu Yonhap sun buga rahotannin cewa mai yiwuwa kadarorin sun hada da jirgin yakin nukiliyan Amurka USS Ronald Reagan. Sai dai jiya Litinin ma'aikatar tsaron ta Amurka ta ƙi yin ƙarin haske dangane da wannan batu. Koriya ta Kudu ta nemi kakka wato a gaba Koriya ta Arewa ta kunkumi mai tsanani saboda gwajin makamin nukiliya wanda shine na hudu tun daga shekara ta 2006. Labaran duniya kenan ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC.
Masu neman jam'iyyar Republican ta tsaye da su takarar shugaban ƙasa Amurka Donald Trump da kuma Ted Cruz suna tafiya keke da keke a jihar Iowa yayin da kuma suka ba sauran abokan takarar su rata. Bisa ga sakamakon binciken jin ra'ayoyin jama'a da jam'iyyar Quinnipiac ta gudanar. Hamshakin ɗan kasuwan nan Donald Trump yana kan gaba a sabon binciken ra'ayoyin jama'a da kashi 31 cikin 100. Cruz yana biye kurkusa da kashi 29 cikin 100. Ana kuma iya samun sabanin kimanin kashi 4 cikin 100 a sakamakon binciken wanda yake biye da su kuma shine Rubio na jihar Florida da kashi 15 cikin 100. Irin wannan binciken da tashar labarai ta NBC da Wall Street Journal da kuma Morris suka gudanar ya nuna Trump da Cruz suna tafiya keke da keke sai dai Cruz yana kan gaba. Bincike na baya-bayan nan ya nuna masu kada kuri'a a Iowa sun hakikanta cewa Trump zai fi iya tafiyar da harkokin tattalin arziki da yaki da ta'addanci da kuma shawo kan matsalar bakin haure. Suna kuma ganin Cruz zai fi iya gudanar da tsare-tsaren harkokin kasashen ketare. Yayin da ake gani ya fi faɗin gaskiya da kuma tausayi. Jihar Iowa tana gudanar da taron fidda gwaninta ranar 1 ga watan Fabrairu wanda shine zakaran gwajin dafi ga 'yan takarar shugaban ƙasa. Jihar New Hampshire kuma za ta gudanar da zata zaben ranar 9 ga watan Fabrairu. A ɓangaren jam'iyyar Democrat kuma Hillary Clinton da Bernie Sanders suma suna tafiya keke da keke a jihohin Iowa da kuma New Hampshire.
Jami'an ƙasar Afghanistan da na Pakistan suna ci gaba da bayyana sabanin ra'ayoyi a bainar jama'a kan hanyar samun maslaha a daidai lokacin da Amurka da China da Pakistan da kuma Afghanistan din suke ganawa jiya Litinin a yunkurin wanzar da zaman lafiya a Afghanistan. Mai ba Prime Minister ƙasar Pakistan shawara kan harkokin ƙasashen ƙetare Sartaj Aziz ya jawabi a wajen zaman na farko na sabuwar kungiyar da ta kunshi kasashe hudu da ake kira QCG a takaice, inda ya jaddada cewa ginda wani sharadi kafin zaman ba zai taimaka ba, banda haka kuma ba za a lamunci duk wata barazanar daukar matakin soja kafin ta yin zaman tattaunawar ga dukkan waɗanda abin ya shafa ba ko kuma martanin su kan wannan ra'ayin. Ya kuma yi watsi da tunanin da ake yi cewa Pakistan ta yi alkawarin amfani da karfin soja kan bangaren kungiyar Taliban da ba su sha'awar zaman tattaunawar. Ya ce za a iya tantance inda aka samu sabanin ra'ayi bayan duk matakan tattaunawa da aka ɗauka sun cimma tura. Wannan ya sa nan da nan Afghanistan ta maida martani. Mataimakin kakakin shugaba Ashraf Ghani, Sayyid Safar Hashimi, ya shaida muryar Amurka cewa yana da muhimmanci a tantance bangaren Taliban da ke sha'awar tattaunawa da bangaren da ba sa so. Idan ba haka ba, ya ce zaman tattaunawar ba ta bata lokaci ne kawai. Mataimakin kakakin Abdallah Javid Faisal ya ce an tattauna akan kungiyoyi da ke sha'awar zaman tattaunawa da waɗanda suke so su ci gaba da fada, ya ƙara da cewa za a ɗauki matakan soja kan waɗanda ba su sha'awar tattaunawa. Labaran duniya kenan, haga maji daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Kamfanin Media Trust mai wallafa jaridar Daily Trust ya ba da guduma naira miliyan 5 ga wata makarantar marayu da ke birnin Maiduguri. Ga rahoto da Haruna Daudabi ya aiko mana.
Dariban Picture Province and Islamic School kenan da ke cikin garin Maiduguri ke marabta mai martaba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbai Ibn Al-Kadami lokacin da ya zirci wannan makaranta ta marayu. Mai martaban ya diso mane da yabawa wanda ya asasa wannan makaranta da ke tallafawa marayu da kuma marasa galihu. Yace a gaskiya waɗannan marayu suna buƙatar taimako don mun san cewa da daman su sun rasa iyayensu mata da maza da ma masu ɗaukar ɗawainiyar su.
So it is our collective responsibility as now did by Media Trust to see that these children were helped. Also call upon other well-meaning organizations.
Yace wannan hakkinmu ne gaba daya, kamar yadda wannan kamfanin wallafa jaridar Media Trust ta yi na ganin an tallafa waɗannan yara. Sannan ya kira ga sauran al'umma, kamfanoni masu zaman kansu da masu hannu da shuni da su tallafawa irin waɗannan marayu.
We sit down with our council and see how best we can do at our level to assist this village.
Yace a bangaren masarauta nama zamu je mu zauna mu tattauna mu ga yadda zamu tallafawa irin waɗannan marayu. Barista Zanna Mustafa dai shi asasa wannan makaranta a shekarar 2007 da dalibai 36 wanda yanzu hakan suka tasan ma 420. Ga ma ƙarin bayani da yayi game da yadda daliban nan suka kasance da kuma makarantun da suke zuwa don ci gaba da ƙaro ilimi.
Yanzu da nake ga ma dinna akwai su a Borewa College, akwai su a Queen Amina, akwai su a Queen Elizabeth, akwai Gaman College Kefi, duk wansu dai makarantun nan na arewa da True Exchange Program din nan mun yi collaborating da Ministry of Education, to wannan su suka bamu wannan yancin. To yanzu da nake ga ma dinna muna da yara wajen 6,000 da suke son kawai a sa su su yi wannan makaranta.
Kamar me yake haka?
To wannan abubuwa da yake faruwa nan shine kurun ba wani abin da yake wannan, kuma mostly mutanen da suke local government sun ba nan duk sun buro garin sun do. To kuma ga makarantun gwamnati an rufe, to wannan abubuwan ma kawai ya san ya irin marayun kowaye sai zo kuma mutanen wasu ma ba marayun ba
to kamar banda dokan dawainan karatu su kamar ko wannan wi da kake doke ma iyaye
kowanne ranan garin Allah ya waye muna ba su breakfast to dan in suka ci at least dai danan an dai samu wani abu an ci an sa baka
Dr. Garba Usman Zarik ne na Jami'ar Maiduguri, shi wakilci kamfanin wallafa wannan jarida na Media Trust, da ya mika wannan cikin kuɗi na miliyan 5 ga mai martaba Shehun Borno, da za dauki nauyin dalibai 64 daga makarantu guda biyu, da suka hada da wannan makaranta na Ficho Primary School da kuma Treasury School, dukkanin su a cikin garin Maiduguri.
Taimako ne aka yi domin yara waɗanda suka rasa iyayensu, ko kuma suka rasa wani daga cikin iyayensu, ba su da galihu, wato marayu kenan. An yi approving din kamar miliyan 10 amma dai a yunkurin farko miliyan 5 aka bayar to insha Allah muna sa ran wannan abun ba shikenan Media Trust tana da burin ta ninka wannan abin ya kai miliyan 20 ma
Maryam Abbadi yana ɗaya daga cikin dalibai da suka samu kobuta a makarantar na mata na garin Chibok da kuma yanzu haka makarantar Ficho Primary School ta dauki nauyin ta dan ci gaba da karatunta
daga Chibok kamar karfe 6 da na je gida wajen antina so kamar karfe 10 aka zo ka sata yan matan Chibok
ji ya ci gaji lokacin da aka ce an ɗebe yan wanki a makaranta
lokacin zuciya na fa daɗi
shekaran ki nawa
shekara na 17 ne
akwai to gashi an za a tallafa muku anan dan saboda ci gaba da karatunku
alhamdulillah Ficho Primary School sun dauka nauyina ina samun komai da komai kuma ni ba ni ba koma Chibok
me yasa zaki koma Chibok
ba zan sake koma Chibok ba
yan wanki haka da kuke karatu tare zaki iya tuna kamar wasu su wanda aka tafi da su
zan iya tuna
kamar su waye
Abirge bai kai gama Debura Abbas Debura Jafarus yayi Abana Rebecca Malam
to zuwa na fata kike musu
yanzu ina fatan dai Allah ubangiji Allah kawo da su shine fatana
sunana Wazani Hamidu daga Askarawa banki tun ina karami ne lokacin da na rasa iyayena aka zo aka dauke ni na fara makaranta tun 2000
to kace mahaifinka ya rasu ita mahaifiyarka fa
ita ma ta rasu
ki ba risa nake dokan nauyin karatunka da har uniform da sauransu
komai ana dokana masan shi babana
wasu dalibai kenan da kamfanin wallafa jaridar Media Trust ta dauki nauyin ci gaba da karatun su a wasu makarantu dake cikin garin Maiduguri da kuma a kasarin su suka kasance marayu Haruna Dauda biyu Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
Za ku ji martanin da wani ma'aikacin canji ya yi kan umarnin da babban bankin Najeriya ba na dakatar da sayarwa yan canjin dala ko kuma kudaden ƙetare kamin nan a shakata da roƙon da ake wa yan bindiga na sako waɗanda suke garkuwa da su wato waɗanda suke garkuwa da su musamman yan matan Chibok
ku tausaya ku agaza waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Najeriya taimaka aje a sulhunta karyan matan su di mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su a tausaya Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan baya tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata Najeriya kasar mu ce kun ga ba za mu bar ta ba tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da yan mata mu har haɗa kan mu duk
zuwa in sun tashi ba za su guje ta ba
ku tausaya wadanda kokai garkuwa da yammata
abinda lumana bai ba mu ba kun ga tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba Najeriya kasar mu ce mu reno saboda yan bayan tausaya wadanda kokai garkuwa da yammata kowa a bashi aiki kuma kowa ya kama aiki sannan kula da haiki shugabanni kula da haiki talakawa kula da haiki sojoji kula da haiki yan sanda kula da haiki kar da kasar mu ta wargaje a tausaya gasa sannan a taimaka
Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da
ku tausaya ku agaza wadanda kokai garkuwa da yammata ku tausaya wadanda kokai garkuwa da yammata tantanta ku sa baki a cikin tsafta har kan tsaro ya inganta
babban bankin Najeriya ya dage hanin da yayi wa bankunan kasuwanci na bari masu mu'amala da su bude ajiyar kuɗi na kasashen waje gwamnatin babban bankin
a kasuwar canji ta Abuja inda nake tare da ɗaya daga cikin yan canjin Jibrin Zakar Jigawa menene martanin ku kan dakatar da sayar muku dala da gwamnatin babban banki Gordon Emefiele ya bada sanarwa shin taya wannan zai shafi harkokin kasuwancin ku
ba wai zai shafi harkar canji ne kawai wai ya shafe mu yan canji bane a'a abu ne wanda zai shafi ƙasa gaba daya kuma mu talakawan Najeriya mu ne zamu dandana kudin wannan dakatar da bada dala ko kuma samar da dala ta hanyar bankoki da ake yi.
Wai ina tambayar ka a matsayinka na talaka bane a matsayinka na dan canji. Shin yaya wannan zai shafi harkar kasuwar canjin duk da shi gwamnatin babban banki ya ce za ku iya neman dalar ku ta hanyoyin da suka halalta.
Wallahi alhamdu wannan ba zai shafi canji da komai ba a takaice ma CBN muna taimaka mata ne ba wai tana taimaka mana bane.
Dan karin aski zake a fahimci cewa ku kuke taimaka mata.
Mun san mu mutane suna mana wata irin fahimta musamman ma bangaren gwamnati wanda take zargi mu cewa muna da hannu ko akan wani abu a. Mu mutane ne waɗanda muke sana'a mai zaman kanta wanda take da lasisi take da jari take da collateral take da capital a hannun CBN. Sannan kuma CBN tana karuwa da mu ƴan canji da muke sayan kaya a hannunta tana samun riba muna samun riba. Amma in ma muka sa alamar tambaya shin ita ribar da CBN take samu a jikinmu wai ma tana ina ne
nawa kuke zubawa kafin a baku lasisin gudanar da wannan harka ta canji
muna da lasisin 317 waɗanda suke kuma existing suke aiki su ne 2841 kowanne yana da collateral kuɗin da zaka ajiye dan ana tunanin ko zaka iya aikata wani abu naira miliyan 39 in ka buga ta sau 2841 zai baka naira biliyan 119 wannan kuɗin namu yana ajiye a hannun CVN tana juya shi a kullun dare da rana sannan idan zaka sayi dala 30,000 a lokacin da ake bamu zaka biya naira miliyan 6,441 idan ka biya wannan za a baka dala 30,000 akan farashin gwamnati kuma a wannan akwai charges waɗanda yake riba ce take tafiya CVN an yi budget din ne akan naira 156 amma sai gwamnati ta dawo take sai da ita naira 197 wanda ita tana samun ribar naira 44 wannan naira 44 idan ka buga ta sau 2841 za ta baka naira miliyan 119 wannan riba ce wanda take zuwa wa CBN akan budget din da ake akan 156 da gwamnatin ta zo ta tarar
idan ko da CBN tana cin wannan ribar bana jin da za ta dakatar da sayar muku da dala
wallahi alhamdu nawa ne aka yi budget 2015 akan nawa aka yi Jonathan ya gadarwa mai girma shugaba Buhari akan 159. Wannan budget din shi yake tafiya a yau akan wannan farashin CBN take fito da dala, sannan kuma akan naira 197 take saidawa yan bridge change, wanda tana da ribar naira 43. Idan ka buga naira 43 sau 2841 zai baka naira miliyan 119. Shin wannan abun da yake fitowa to ina yake zuwa?
Ya nuna da za a mai da muku kudaden ku na wannan ajiyar, ku ci gaba da juyawa a kasuwar ku.
In aka mai da mana waɗannan kudade mu juya su a hannunmu, ai muna da haƙi wanda ya kamata a ce to menene ribar mu? Domin naira miliyan 39 a kowanne BDC, shin wace irin riba aka bashi? Kudin da yake sawa ba a cikin wannan kudin yake saruwa wannan dala da ake bashi ba, wani sabon kudin yake sawa.
Daga taji binin zakar, ai ba yi ka'ida da ku cewa za a ba ku wata riba daga kudin da kuka aje ba, wannan dama ka'ida ce ta ba ku lasisi.
In dai wannan ka'ida ce ta ba da lasisi, to mu kuma a harkar kasuwancin menene laifin mu? Tambayar da nake so na yi, menene laifin bridge change?
Ana amfani da ku, gwamnati ta zarge ku ana amfani da ku wajen fitar da kudaden sata kasashen ƙetare.
Alhamdulillah. Ai ita gwamnati ta san waye yake mata sata. Wanda yake da kwalitaral a hannunka ya ma sata ya je ina? Ai ta san barayinta.
Wato ma'ana ku kuke hada kai, yawanci waɗanda suke kawo muku makudan kudaden nan barayin biro ne, kuma kuna amincewa ku taimaka musu wajen fitar da kudaden nan kasashen ƙetare?
Ai foreign exchange mutanen da suke harkar canji babu abin da ya shafe su da taimakon barawo ya isa ta. Barawo yana yiwuwa satar sa ne ya zuba aljihunsa ya fito, ka ganshi cikin taguwa da wando da babban riga da hula, ya zaro ya tsaya gabanka ya ce yana da dala. Ai baka je gidansa ba, amma shi ya sato daga gidanmu, domin asusun gwamnati ai gidanmu ne. Ya sato kuma an bar shi ya sata, amma ai babu wanda aka taba hukuntawa a Najeriya.
To Malam Jibrin Zakari wani mai canji kenan aka je ke tattaunawa da wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu Likaya kan dokar da Babban Bankin Najeriya bana dakatar da sayar wajen canji kudaden kasashen ƙetare. A bangaren ƴan hamayya kamar gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayo She suna fitowa fili suna sukar manufofin tattalin arziki da na kuɗi na gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da take ɗauka yunkurinta na farfaɗo da ƙasar. A wani gefe kuma masu sukar lamirin ba sa fitowa fili sai dai ka ji suna cewa matakan ba su dace da zamanin yau ba, ƙasar tana dab da fada a cikin mummunar yanayin tattalin arziki. Kan haka ne nemi jin ra'ayin Dr. Said Ahmed Duka kan waɗannan zarge-zargen.
Kusan abu biyu kai magana. Na farkon maganar tafiyar da tattalin arzikin duniya yake tafiya, wato masu tattalin arziki sun rabu kashi biyu, akwai waɗanda harkar kuɗi suka
lakanta,
akwai waɗanda kuma harkar wato ci gaban ƙasa suka lakanta. To waɗanda suke cewa an yi a tafi da zamanin nan, waɗanda suke ta maganar harkar kuɗi, waɗanda suke ganin ci gaban ƙasa, ai suna ganin wato a kun kai wannan sai ka fara gina hukumomi masu ƙarfi waɗanda in aka saba wa abin da ake yi a wannan harkar kuɗi za su iya yin hukunci a kai. Amma yanzu Najeriya tsohon lallacewar da ta yi, wato an kai yanda hukumomin ba za su iya aikin ba. Yanzu alal misali man fetur ɗin nan za ka iya barwa 'yan kasuwa, amma sai kana da ma'aikatan man fetur wacce in 'yan kasuwar suke ba daidai ba za ka iya ganewa kuma ka ɗauki mataki a kansu, amma ba ka da wannan hukumar da ke da wannan ƙarfin. Saboda haka a fahimta ta matakan da shugaban ƙasa Buhari yake ɗauka shi na ƙoƙarin gina waɗannan hukumomin. Idan suka ginu sai kuma a zo a yi wancan aikin da ake magana na tafiyar tattalin arzikin duniya ɗin. Wannan shi ne wannan ita ce fahimta ta.
To Dr. Said, kafin mu sallama, menene ra'ayinka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa da ci gaba?
Sai magana ta biyu da kai
to
ta fitar da kuɗi.
Babu
shakka akwai buƙatar duba yadda za ta wato sauƙaƙawa waɗanda suke fita ta hanyar halaliya ɗalibai zuwa asibiti da ma kasuwanci, ɗan ƙaramin kasuwanci wanda mutane suke zuwa su yi abin nan. Lallai a ɗauki matakan da za a sauƙaƙa musu hanyar samun canjin nan. Amma wato inda a baya ake bayani tirela-tirela na kasashen waje. Don aka sake saboda ɗan wannan koke-koken aka bar kofa a buɗe, mutane suka ce da kuɗaɗen nan suka zirare. Shi kenan zancen yaƙi da rashawa da cin hanci ba zai sha ruwa.
To yanzu kan magana zancen cin hanci da rashawar. Menene ra'ayinka game da yadda ita gwamnatin tarayya take tafi da al'amarin tare da la'akarin cewa waɗanda aka karbi gwamnati a hannunsu da waɗansu suna zargin cewa bincike-binciken galibin su bita da ƙulli ne kuma kamar akwai ana ware waɗanda ake so kuma a bita kan waɗanda ba a so.
Wato ana neman a maida maganar yaƙi da rashawa da cin hanci kamar wata raba kujerar muƙami a ƙasa wanda za a ce dole ne idan ka bai dan kudu sai ka bai wa dan arewa, idan ka bai wa dan musulmi sai ka bai wa kirista, idan ka bai wa kirista sai ka bai wa musulmi. Shi kuwa maganar rashawa laifi ce, wanda ya aikata shi ba a kama, ba ka da dalilin da za ka ce ga wani ya kama laifi, amma tunda dan kudu ne bari ka jira sai ka kama dan arewa, ko tunda dan arewa ne bari ka jira sai ka kama dan kudu, ko kuma tunda musulmi ne bari ka jira sai ka kama kirista kafin ka hukunta shi.
Amma sun fi danganta shi da maganar siyasa cewa an fi kula waɗanda maɓarnata da suke cikin jam'iyya mai mulki ba a taɓa su, amma an fi mai da hankali kan waɗanda suke jam'iyyar hamayya wacce ta sha kayi.
To ai gwamnatin da ta gabata ake tuhuma, kuma gwamnatin nan mafiya yawan ta ƴan jam'iyyar, ƴan wannan jam'iyyar ne. Gobe idan wata gwamnatin ta zo ta tuhumi wannan mai ce, za a ga cewar mafiya yawan su ƴan APC ne, saboda yanzu mafiya yawan gwamnoni ƴan APC ne, mafiya yawan ƴan majalisa ƴan APC ne, ministoci ƴan APC ne, masu bai shugaban ƙasa shawara ƴan APC ne, da shugaban ƙasa da mataimakinsa ƴan APC ne. Saboda haka gobe in wani zai tuhuma, dole ƴan APC su fi yawa a waɗanda za a kama, kuma ba dalilin da zai sa a ce ba za a kore su ba har sai an jira an samu ɗan PDP. A ce a kama ɗan PDP ɗaya ɗan APC ɗaya ba za ta yi wa. So da haka gwamnatin PDP ake tuhuma, wadda a lokacin duk ɗan PDP ne a kai. Na fi ganin idan akwai gyara a cikin tafiyar yaƙi da cin hanci shi ne ɓangaren shari'a. Ban ga wani abu da aka yi takamaimai ba da za a tabbatar su wato suna shirye da tafiya da canji. Koke-kokensu a magance musu, sannan bara gurbinsu a yi waje da su, sannan dokokin da suke amfani da su wani lokacin su ne musu tarnaki a gyara su. Wannan da ba a yi ba ne shi na fi ganin shi ne cikas, amma ba wai cewar an fi samu da ɗan ne NPDP suka fi yawa a waɗanda suka yi laifiya a gwamnatin da ta gabata ba, ai gwamnatin su ci.
Dr. Sa'id Ahmed Duka na jami'ar Bayero ta Kano kenan, masu haro babu abin nan ra'ayoyinku saboda tangada da muke fuskanta da na'urar mu. Siga tashin kanin labarai kafin mu sallama.
A karo na bakwai kuma na ƙarshe, shugaban Amurka Barack Obama sai tsaya gaban majalisar dokoki da kuma Amurkawa ya bayyana ba burinsa a sauran watanni da suka rage masa a karagar mulki kaɗai ba, amma kuma hadda makoman Amurka. A cikin wani hoton bidiyo da aka ɗauka a ofishinsa, shugaba Obama ya ce ba ci gaban da muka samu kaɗai ba, ba abin da nake so kaɗai ba, amma abin da muke so mu yi tare shekaru masu zuwa.
To madalla, da haka Allah kawo ƙarshen shirya wannan hantsi, sai kuma can da la'asar za ku sake ji mu da wasu sabbin shirye-shirye kamar kullum masu ƙatarwa. Kamin mu sallama ga ta'aziyya ga abokin yankin mu Ibrahim Ka Almasi Garba bisa rasuwar kawunsa Reverend Adamu Sambo, wanda Allah ya yi wa rasuwa a Najeriya. Allah ya ji ƙanmamaci a ba da haƙurin jimirin wannan rashi. A gefe ɗaya kuma muna taya abokin aiki mu Saliu Garba muna samun jika. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da Kibahiro Diodone da kuma injiniya da ya rika masa ranar sahaba Imamu Rizan, da aka ta yin sallama da ku, mu zama lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.